الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na daya kenan ko daya ga watan Jumadal Awwal hijrar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ta yi daidai da 14 ga watan 11 na'am to 15 to 15 ga watan 11 miladiya ta 2023 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan guwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne wallafar babban malami al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 106 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin gaba ta 124 inda muka gaba ta 125 inda malai ke cewa yin imani da cewa Abu Bakar da Umar Allah ya ji kansu da rahama suna cikin ainihin wato ɗakin na Aisha radiyallahu anha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an binne su a nan tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne mutum ya yi imani da haka a ƙarƙashin haka idan ka je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam to yin sallama ga waɗannan bayin Allah Abubakar da Umar bayan yin sallama ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne wannan kusan ita ce gabar da muka tattauna a darasin da ya gabata kuma babban malami Sheikh Fawzanul Fawzan rahimahullahu ta'ala ya yi bayani da kuma sharhin wannan gaba mai albarka sannan mun karanta gaba ta 126 inda malai yake cewa al'amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari wajibun illa man khifta sayfahu aw asa Imam al-Barbahari yace yin umarni da alkhairi umarni da abu mai kyau da kuma hana abu wanda yake mummuna a cikin al'umma wajibi ne a samu hizba a cikin al'umma wajibi ne mutane su ma a daidaikun su zama masu aiki irin na hizba kokarin kawo gyara cikin al'umma da kuma kokarin kawar da barna da lalata cikin al'umma wannan aiki ne da Allah ta'ala ya dora wa kowane musulmi ba hizba ba kadai dan dai hizba tana matsayin hukuma ne kuma kaman yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadithin da Sheikh Fawzanul Fawzan yayi mana mabudin sharhin da yawa wannan gaba da shi hadithin man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to a ƙarƙashin wannan hadithin sai aka nuna cewa ashe aikin umarni da kyakkyawa da kuma hana barna aiki ne da Allah ya dora wa duk musulmi domin annabi cewa man ra'a man min alfazil umum
duk wanda yaga munkaran ana ba daidai ba, ana yin barna, ana saban Allah, falyughayyirhu biyadi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle wajibi ne ya canza, ya hana, ya dakile wannan ba daidai din ba da hannunsa. In aka ce da hannu karfi kenan, ya hana da karfi. To sai muka ga rukunin masu iya hana barna da karfi ba kowa bane. Daga cikin masu iya hana barna da karfi akwai hukuma. To a duk sanda za a iya hana barna da karfi ba a lallabawa. In aka tafi matakin nasiha da wa'azantarwa, to an tafi mataki na gaba ne. Amma matakin farko, hukuma tana da ikon ana barna a guri kaza, ta tura jami'anta ko ƴan hizba su je su hana. Ba a buƙatar a yi wa mutanen nan wa'azi su daina abin da suke na ba daidai ba. Matakin farko kawai hukuma take ɗauka. Domin in aka ɗauki mataki na biyu, to shine matakin wa'azi. Da aka ga kenan hukuma tana da ikon ta ɗauki mataki, ta yi aiki da wannan hadisin a matakin farko, dan tana da jami'ai, tana da ƙarfi, tana da dukkan abin da ake bukata na hana barna a cikin al'umma, tana da shi. Daga cikin masu ikon hana barna da ƙarfi iyaye. Madamar ƴaƴanka ka sauke wajibin da ke kanka a kansu, ka ciyar da su, ka tufatar da su, ka ilmantar da su, ka tarbiyyantar da su, su kwan a gidanka, a to kana da ikon ka hana su ba daidai ba da ƙarfi. Babu maganar ɗanka ya askin banza ka kira shi ka ja masa hadisin Annabi a hana, sai ka yi ta wani bawan Allah da ya ga ɗansa da wannan sai ya tafi da shi wajen wanzan. Da aka je ya ce wanzan, ya ce wannan sumar a aske ta. Ya tsaya ɗan ya ce a ɗan yi masa ɗan kwaskwas ma haka sama-sama, ya ce ƙwalƙwal za ka yi masa. Yaro ya ji ba daɗi, ya yi sati yana yawo da ƴar ƙaramar hula, tashi kafiya na ce. To kaga wannan shi ne marar aminku munkara. Na fata an gane. Yanzu ba za ka ga ƴarka da matsatsin kaya ta sa kayan da bai kamata ba, ko tana fuskar fanta kafa Coca-Cola, kai ka santa, kai ka haifi kayarka, ka san ba haka kalarta take ba. Amma gashi cikin ƙanƙanin lokaci ta rikide, ta zama wata baturiya baturiya balarabiya balarabiya a fata, saboda ƴan goge-goge da shafe-shafe ba kuma hoda ba. Za ka ga yanzu har da na allura, kuma duk yaran nan daga gidaje suke fitowa, iyayensu suna kallon su. Kwanan baya ba muna magana, wata aka ce baba ta ce mata bata kuɗin ta je ta yi allura. To yanzu kaga wannan wanda suke da irin wannan ikon, sai a tattara wannan kayan shafe-shafen duk, sai a buge su a kwankwaje su. Shine marar aminkun munkara. Kaga iyaye ma suna da irin wannan damar. Da haka duk wanda zai iya yana da ƙarfi da ana barna, kuma zai iya hanawa da ƙarfin, to matakin ƙarfi ake bi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara kawo biyadihi. Biyadihi fawa kenan. To fawa kuma kaga daga cikin mai abin nan akwai hukuma, akwai kuma ainihin wato iyaye. To mataki na gaba, idan mutum ya zamto ba shi da iko ne ya hana wannan barnar, ko in ya ce zai hana ta, akwai yiwuwar barnar da ta fi ta girma ta afku, ko a yi masa illa, domin masu barnar sun fi shi ƙarfi, sun fi shi yawa. To a mataki na gaba sai kuma ya tafi matakin wa'azantarwa, nasiha, shawara, sanar da waɗanda abin ya shafa cikin hukumomi, domin ka je ka yi rahoto ma abu kaza yana faruwa a guri kaza, shi ma ka hana munkari da baki. Ka yi rubutu a mujalla ko a jarida ko a kafar watsa labarai, ku je ku ce abu kaza yana damun ku don hukuma ta ji a area, ko ana shaye-shaye, ko ana sace-sace, ko ana kaza, don hukuma ta ji ta kawo, shi ma yana cikin bilisani. To idan kuma an kai matakin da ba zai yiwu ba, barnan nan ba za a iya hana ta da ƙarfi ba, ba za ka iya hana ta da baki ba, to sai ka tafi mataki na ƙarshe, shine fa bi qalbi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan shine mafi raunin imani. Mutum yana kallo ana keta alfarmar al'ubangiji subhanahu wa ta'ala, amma ba zai iya hana da ƙarfi ba. Amma wai ya fito ya yi magana ma ba zai iya ba, sai dai kawai kukan zuci, kai wannan rauni ne na imani. shine mafi kankantar abinda ake so musulmi ya nuna. Shi yasa wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaga ana ba daidai ba, ana sabawa Allah, bai hana da hannu ba, bai yi wa'azi ko ya hana da baki ba, bai ki abin a zuciya ba, bashi da imani. Domin babu imani a ƙarƙashin wanda koda ya nuna kishin Allah a zuci na bai ji dadin abin da ya faru ba, babu, bai yi ba. To annan ina kuma sauran imani. Sannan ita barna da ake ta magana akai, hana ta, ka taimaki wanda yake yi, ka taimaki kanka. Domin ka'idar Allah shine in ana barna ba hana ban, ya tashi ta aiko da bala'in har da wanda bai yi ba tana shafarsa. Domin akwai ayar wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Sannan cikin suratul a'rab Allah madaukakin sarki yayi bayani game da ainihin wato mutane ne suka kasu gida uku, wasu suna aikata sabo, wasu suna kokarin hana su, wasu kuma ƴan ba ruwan mu ne saboda so suke kar a zage su, kar a ci mutuncin su, a dauke su a matsayin mutanen kirki ne su ba ruwan su, dan wani ya dauka dan ba ruwa na kamar shine kawai ya zama to a shi baya son a zo a ce ga abin da yayi, a ce shi ya fada ko shi ya kai rahoto ko shi ya kai kaza. Wannan yana daga cikin ƴan ba ruwan mu, yanzu suna da yawa a cikin al'umma mu. Ga barna tana faruwa ba zai shiga ai hana da shi ba, kawai shi yana son yaban waɗanda suke yin laifin, so yake ya burge kowa kar ya zamanto ana yana da wani tabo a wajen wani daga cikin mutane. To shi kuma neman yardar mutane wata makura ce da babu mai iya cimmata. So in wannan kake so ka bata kanka lokaci, ba wanda ya kai annabawa kirki da nagarta amma kuma sunwa ba su kubuta ba, dan akai shiru wannan ba shi yake nuna wani baya zagin ka ba a gefe. Da haka da Allah ta'ala ya tashi sai ce anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Allah ta'ala da ya tashi mutanen nan rukuni uku, ga masu laifi, ga masu kokarin hana su, ga kuma ƴan ba ruwan mu. Allah da ya tashi sai ce anjayna alladhina yanhauna 'anil su', mun tseratar da iya waɗanda suke hana barnar. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin bisin, a wata qira'a bima kanu yafsukun, da ƴan ba ruwanmu da masu laifin duk hukunci ɗaya Allah ya musu. Da aka kai ɗan ba ruwana a wajen Allah, kai mutumin kawai aka ɗauka ana sabawa Allah, ka ƙi magana kaman kawai wai kai a ce ba ruwanka. To wannan yana daga cikin abinda ainihin wato Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana. Da haka magidanci iyalansa kamar yadda Allah ya ce, Annabi ya ce kullukum ra'in, to tun daga kan matarka har ƴaƴan duk kana da ikonka, ana su ɓarna da ƙarfi. Wannan shine wajibinka. In aka sako matakin nasiha da lalama da wa'azi, to ya nuna rauni, ya bayyana na ba za ka iya hana munkari da ƙarfi ba kenan. To shine sai a tafi matakin wa'azi, matakin nasiha da sauransu. Kuma lalle a samu jama'a, duk da cewa kowa dan hizba ne, ina yawan maimaita wannan, kar ka ce to ai na aje a sanar da hukumar hizba ga abu kaza. Ku a matsayinku na ƴan layi, da wani abu yake faruwa na barna, wani mataki kuka ɗauka? Ku a matsayinku na ƴan unguwa, da wani abu na ba daidai kuke faruwa a unguwarku, wani hoɓɓasa kuka fara yi? Ko kun ɗauka nauyin kawo gyara cikin al'umma kan hizba kawai yake? Ko dan kawai ba a ɗauke ka a cikin hukumance an ce kai ɗan hizba ba ne, ba ka sa kaki, ko ana baka wata alama na kai ɗan hizba sai ka ɗauka kai ba ɗan hizba ba ne? A wajen Allah kai ɗan hizba ne. Karbaka Allah ka gane wannan, a wajen Allah kai dan hizba ne. Domin aikin hizba shine kawo gyara, hana barna. Kai yanzu ko ba ce kai dan hizba bane, ka ce kai ba dan hizba bane? Ba ka so kai ka kawo gyara? Ba ka so ka zama cikin masu dakile barna a cikin al'umma? To ai kai abun kushiya ne ma in baka shiga cikin wannan tawagar ba. Da ko a kira ka da sunan dan hizba a hukumance ko ba a kira ka ba, hadisi ya tabbatar da cewa kai dan hizba ne. Domin an ce kai a gidanka, an ce kai a cikin iyalinka, an ce kai a inda kake da iko, an ce kai a makotanku, an ce kai a unguwarku, an ce kai a duk inda ka samu dama, a office ɗinka, a kasuwarka, duk an ce kai aikin hizba. Da haka aikin hizba, amma kuma a samu wata tawaga, wata jama'a wadda su kuma kaman masu kaki, lallai a samu wa'innan. Shi yasa Allah ta'ala ce waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Lallai ne a samu wata jama'a a cikin ku da koda ku ba ku shagaltu ba, kun ajiye komai, kun je kuna hana barna, amma kana hanawa iya mustawa dinka, amma ga wata hukuma ita an dauke ta da albashi da komai kawai, in abi ya faru na ba daidai ba za a tura jami'ai su je su aikin su kenan, to a samu wannan jama'a cikin al'umma aikin su kawai. Umarni da kikkiawa hana munkari, duk annabin da Allah ya aika wannan aikin ya zo yayi, babu wani annabi da ba aikin hizba ya zo yayi ba. Umartan mutane da kikkiawa da hana munkari, kuma aikin mu'mini kenan dai, inda suka shi sa Allah ta'ala ya yabe su ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd, mu'minai maza da mata duk inda ka gansu masoya juna ne, majibunta al'amarin juna ne, mataimaka juna ne, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Zaka samu duk inda mu'mini yake, in ya gani zai ce kai bai dace ba, bai kamata ai kaza ba, zai hana. In ya ga ana sakaci da abin da ya kamata zai ce a kash ina ma dai an yi kaza, ai ya kamata a ce an yi kaza, baya yin shi zai yi magana. Wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula, Allah ya ce ulaika sayarhamuhumullah. Kai ba za ka shiga cikin wanda Allah ya ce zai musu rahama ba, saboda kana tsoron kan wani dan iska ya ce kai dan kai adama ne. An gane wani dan shaye-shaye kawa unguwa, saboda in kai magana zai ce kai adama ne, kai kuma tsoron a ce adama ne shi sai ka ja baki kai shuru. To wannan kusan duk abinda muka dan tattauna kenan satin da ya wuce. Zamu tashi wala yakfi an yaqula al-insan, ko qala al-muallif rahimahullah wala yakfi an yaqula al-insan, bai isa ba, bai isa ba, mala yace bai ishi mutum ba yace laysa alayya illa nafsi, yace ni ma ta kaina nake, ba ruwana da kowa, kowa ma ya gyaru ko kai ya gyaru, ba ruwana, ni dai in gyaru kawai, ni in na zama mutumin kirki ni shikenan, ni kaina na sani. To sai mala yake cewa wala yakfi an yaqula al-insan, bai isa ba mutum ya ce shi kadan ya zama mutumin kirki ya wadatar. Laysa alayya illa nafsi, yace ni ba kowa, ba ruwana da kowa sai kaina. Falyasluhu fi nafsihi, shi yayi kokarin ya gyara kansa. Wa yatrukul akharin, ya rabu da ragowar mutane, kowa ma yaje abin da zai. To idan mutum ya dauki wannan matakin, abin da yayi bai isa ba, shi dai baya shan giya, baya sata, baya ƙarya, baya gulma, dukkan sufofin nagarta da sufofin kirki ya hada su, amma baya kokarin su zama su biyu, baya kokarin ya zama ya jawo wani sun zama su uku, baya kokarin wannan nagartar ta yi na so ya jawo wani shi ma ya dosare ta, kawai shi ya zama mutumin kirki shikenan kawai. La yadurrukum man dhalla idha tadaitu bal alayhi an yusliha al-akharin, mala yace a a wajibi ne tunda ya gyaru kuma ya gyara wasu, mastada a daidai gurgudo, wani da hikima za ka gyara shi, wani da jansa cikin sana'a ka za ka gyara shi, wani da dan mai da shi makaranta za ka gyara shi. Akwai mutane yan shaye-shayen nan da dama, wani ka dauke shi kawai karatu ne ya rasa wanda zai kula da shi, to yana zaune kullun 24 hours ba shi da schedule, sai shedan ya jahi cikin jam'iyyarsa, kana kama shi kace to kai ya baka zuwa makaranta ne, Allah ya yi ba ni ba zan iya, ba kuɗi babana ba shi da hali ko ya mutu so ba abin nan, a to ya sai ka kama shi ka kai shi makaranta. Wannan kai ga kai aikin hizba sosai, wani ka ja shi ka sa shi ka samu ka sa shi a sana'a, wani hatta gurin karatun nan dan zo mu je mana ka dan dinga sauraron karatu, koda dai in an tashi zai sake koma cikin yan shaye-shayen, jawo shi mana ka dinga jawo shi, kai yanda kake ji kai ma kana karuwa shi ma yazo, yanda imanin kai ke karuwa da ayoyi da hadisai da ake karantawa, kuma dama su ne abubuwan da suke gyara dan adam, sai kake kokarin jawo shi, kuma in an tashi daga karatun ka dan bashi 200 ko 500 ka ce wannan na san baka ci abinci ba, je ka ci abinci, kai baka iya dawa ba, an gaya maka dawa sai malami da zai zo da classifier ko wa'azi shine kai ma zaka iya wa'azi da aljihunka ba. Yan shaye-shayen nan goku da yawa zaka iya gyara mutum biyu uku a ciki gurgudan ikonka. Ita din ma da take yawace take shigantaka saboda mareci da waye da waye, ka taba taimaka mata, ka taba shiga cikin al'amarinta, ka taba zama da ita, ka ji meye damuwarta? Inda za ka yi haka da ka ba da gudunmawa sosai, kuma da ka zama khairun nas manyan fa'un nas. Amma iyayen babanta ya mutu, tunda babansu ya mutu suna nan su biyar su shida su bakwai, an bar su kawai ba tallafi ko da ta shawara, amma sun saki hanya kawai sai dai a zauna a zage su anan a ci mutuncin su anan, eh wannan Allah ya ji kan babanta mutumin kirki, amma ita ga yanda ta zama, to wace gudunmawa kai dan ka dade ita? Wannan yana daga cikin abin takeici da ke damun al'umman mu. Komai sai a ce sai hukuma sai gwamnati, wanda ni a karan kaina zan iya yin abin da zan iya yi, kai zaka iya yi, wani zai iya yi, a haka samu dan gyara kuma adadin, kuma sannan abin da muka kasa ganewa, lalacewarsu kai dai waka danka ba zai zama abokinka ba ba ku ta yawo da yayanka ba yayan naka da za su je makaranta su dawo su je islamiya su dawo dole suna da lokacin da ba makaranta kuma suna da abokai abokan nan dai za su zo su zauna a cikin su sai zama abokin danka wanda baya zuwa makaranta ne abokin danka yara nawa ne suka lalace ta sanadiyar abokai kowa ya san tasirin fiya guru a cikin al'umma yana jin yaran abokinsa fiye da yanda yake jin yaranka yana karbar sakon abokinsa fiye da kai da kai fashe yake karbar sakonka shi yasa wata baiwar Allah da ce wani wata basira tana da danta guda daya sai ta sa shi a makaranta sai take biya mu 30,000 amma da ta yi nazari sai ta ga kullun in ya dawo akwai wani makocin su shine abokinsa suna tare shi kuma baya zuwa makaranta sai ta ga akwai kalubale ta ce za ta faɗa ko directly ko indirectly sai sun haɗu da shi kuma sai sun yi hira da shi kuma dole language ɗin su iri ɗaya ne ita kuma sai ta ga ba za ta iya ɗaukan nauyin ɗan makocin ba na san ba kowa ne yake da irin wannan tunanin na wannan baiwar Allah ba da ta tashi kawai da aka zo ƙarshen session sai ta cire ɗanta daga makarantar 30,000 sai ta nemi wata mai kyau ta 15,000 sai ta ɗauka da ɗan makocin sai ta sa su duka ban sani ba ko wani a cikin mu ya taɓa yin haka kaga ko da ba ikilasi ta yi to ta yi don ta fitar da ɗanta to ba dukanmu ne muke da wannan tunanin ba ko da ba wai don Allah ce don ta samu lada ba ballantana tun da ce wannan tunanin tunani ne mai kyau to kaga akalla za su je makaranta tare to don sun dawo a gida sun zama tare babu illa amma kai naka yana da gyararre ne sai kuma ya zama abokinsa ba gyararre ba ne kana ganin wannan tafiyar anya ba za a samu matsala ba a hanya yara nawa ne waɗanda sun zama ƴan shaye-shaye ta sanadiyar abokansu suna nan da yawa kuma da gatan nasa zai je makaranta ya dawo amma yana zuke-zuke sai ga wani lokaci yaro sai ya kai karfe 10 yana bacci da dare wasu ma iyayen ba su ma san ya fara shaye-shaye ba ma tun ya saboda wannan da baya zuwa makaranta ya zama guba kuma ba shi kadai ya lalata ba ya lalata gyararru da yawa a unguwarsu saboda ita lalata koyanta ba wahala ka zama mutumin kirki shine yake da wahala amma nagartarka ta watsi yanzu cikin minti 30 sai mutum ya watsar da nagartarsa so ya kamata mu dinga gane wannan dan haka in ka zama mutumin kirki yi kokari ku zama koko biyu mana su ɗan shashayen ba ga yanda suke ba in shi kadai yake sha to ba shi lokaci za ka ga sun zama su biyu za ka ga sun zama su uku in ba ku yi aure ba ma sai sun yi karfin da ba ku iya tashin su ba sai dai kun hada da hukuma kuma asali za ka ga guda ɗaya ne yake dan komawa gefe dan kunna wiwi yana sha with time sai ga ya jawo ni kuma kowanne duk wanda yake ja wanda sababbin shigowa ne suke ƙara shigowa to amma sai kai mamakin yanda nagartattu ba su da jimurin nagartar da wanda ba nagartacce ba kaman yanda su lalatattu suke da jimurin lalata nagartacce Allah ya ba mu dacewa bala alaihi an yusliha al-akharina mastata'a dan haka wajibi ne ya yi kokarin gyara wasu gurgudan hali لأن هذا من النصيحة دومن wannan yana daga cikin nasiha wa min iradatul khair lin nas kuma yana daga cikin nufin alheri ga jama'a zaman kullun kokari kake ka gyara wanda yake ba a gyara ba fa kaunuka ta'muru akhaka bil ma'ruf kasantuwarka kana kokarin umarta dan uwanka da alheri wa tanhahu 'anil munkar da kuma kokarinka na hana shi munkari ba daidai ba hadha amrun wajibun alayk mallan ce wannan fa al'amarin wajibi ne akanka karka dauka wani mustahabbi ne ko ba lalle bane ka umarci wani ka yayi nagarta ka kuma hana shi yayi ya barbarna wannan fa ba sai kaga dama ba fa wajibi ne a kaina wajibi ne akanka dan uwa wajibi ne akan mu duka wa min haqqihi alayka kuma yana daga cikin haƙin da yake da shi akanka kaji ka ce masa wane ya kamata ka dinga kaza kuma me yasa kake wasa da sallah me yasa wai wannan haƙin sa ne ban yana wasa da sallah kai mai wazi in yana cin bashi baya biya fa haƙin sa ne kai mai wazi in yana yi wa iyayensa rashin da'a wajibi ne fa kai ba za ka koma gefe ka ce kai tunda kana bin naka iyayen dole ne kai masa wazi fa ya zama wannan haƙin sa ne in kai masa ko bai ce ya gode ba ka sani haƙi kai ka sauke to ni na san da yawan mu gaskiya ba haka muka dauki al'amarin nan da yawan mu gaskiya ba haka muka dauka haƙƙinsa ne ka ce yayi kirki ya zama mutumin kirki haƙƙinsa ne a kanka, kai da ka zama mutumin kirki, ka zamar da shi mutumin kirki, kuma haƙƙinka ne ka hada shi ya zama mutumin banza. Wa min haqqihi alayka aidan an ta'muruhu bil ma'ruf idha ra'aita alayhi taqsiran fi ta'a. Wai kuma haƙƙi ne akan haƙƙinsa ne akan ka har wa yau ka umarce shi da aikin kirki idan kaga yana da takaitawa, yana da tasgaro abin Allah. Kaga bai cika zuwa sallar jami'i ba, ya kamata ku zauna da shi kaji me yasa baya zuwa jami'i. Idan rashin muhimmantar da jam'in ne muhimmantar mar da shi mana, ka gan shi mutum ne mai sakaci wajen bin Allah, sai kai kokari ka umarce shi ya zama mai bin Allah. Watanahu anil munkar, ka kuma dinga hana shi barna. Idza ra'aita alayhi khata'an yaqa'u fihi, idan kaga yana aikata wani kuskure. Wala tatrukuhu yahliku, dan uwanka ne fa kar ka bashi ya halaka. Annabi ya gaya ma ba za ka zo mai imani ba sai ka soma dan uwanka abinda kake so wa kanka. Yanzu kai wuta kake so wa kanka, kana so wa kanka aljanna, amma ga dan uwanka can ya kama hanyar wuta ba ka kama hannunsa ba, karbakallahu. Kana so wa kanka lada a wajen Allah, amma ga wani can yana tsururuto wa kansa zunubi, amma ka kasa dan kyafuto shi ka nuna masa cewa ga inda ya kamata ya bi. Wala tatruku, bai kamata ka bar dan uwanka ba ya haliku ya halaka. Wa anta taqdiru ala tanbihihi, kuma kana da yanda zakai ka ja hankalinsa, matukar kana da ikon da zaka ja hankalinsa, to kaka bashi ya halaka. Walaysa kama yaqulu ahlun nifaq, kar ka zama kamar irin abinda munafikai suke fada. Wa ahlus sharri, da ma abota sharri. Innal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari tadakhulun fi umurin nas, sai ka ji wasu munafukai in ka zama mai umarni da kyakkyawa ko kana hana munkari, sai a ce wannan ai shishigi ne cikin al'amarin mutane. Wani sai ya dauki wannan aikin da kake yi a unguwa, sai ya dauka ai wani dan shishigi ne. Wai ka ce wa mutane ya kamata mu haɗu mana yan layin nan ko yan unguwan nan, mu haɗu mu yi kaza na taimakon kanmu na alheri, ko kuma a jama'a ga fa abin da ke tasowa unguwan nan na wata annoba da take nema ta ci mu da yaki, ya kamata mu tashi mu tunkare ta mu magance ta. To wai duk wanda ya fiye irin wannan a cikin al'umma kuma sai a dauke shi, sai ka ji munafukai da ma'abota sharri suna cewa wannan ai shishigi ne cikin al'amuran mutane, domin su a cikin faruwar sharri da ta'adi da barna su kuma anan abincin su yake. Dan haka duk wanda suka ga shi kuma yana kokarin ya zama akasun su, to shi kuma ya zama abokin adawa su, za su yi ta jifansa da kalmomi, da in bai jure ba shi ma sai ya sare, sai ya hakura. Dan haka suna cewa wai ai umarni da kyakkyawa da hana munkari shishigi ne cikin al'amarin mutane. Aw wisayatun 'alan nasi, ko san shugabancin mutane ne. Ai wani akwai san shugabanci, buni shi dai yazo ya ce wa mutane a hada yi kaza. Wai wannan din shi kuma sai ka ji munafukai da waɗanda su ba irin wannan tafiya suke so ba, sai su dinga cewa ai san shugabanci ne. Kama yaqulunahu al'an fi suhufi, kamar yanda za ka ga a cikin mujallu da ainihin wato littafai suna faɗin haka, wa gairi hada wannan haka. Hadha kalamu ahlin nifaq, malai ce wannan zance ne na munafukai. Wa ahlil batil, da mabarnata, su ne za su dinga shigowa social media da abunan, suna jifan masu kokarin kawo gyara cikin al'umma. Wanda bai fahimta ba shi ma ya comment, shi ma ya ce eh haka ne haka ne, sai ga karshe kai kuma suka dinga ganin kaman mutane an yi ma cha, ba karfin imani ne da kai da manufa mai kyau ba, sai ga kai ma ka ja da baya. Amma ahlul iman, amma dukkan masu imani, fa yarawna anna hadha min an-nasihati li ikhwanihim, suna ganin yin haka yana daga cikin yiwa ƴan uwa nasiha. Duk mai imani in yaga kana kokarin fadakar da ƴan uwanka su zama mutanen kirki, zai dauka wannan yana daga cikin nasiha, ina ma a samu irin kadewa, sai ya ji dadi. Wannan masu imani su ba sa ganin beken mai yin umarni da kyakkyawa ko kuma mai hana munkari. Wa min ikhrajihim min ad-darar ila an-naf, sannan mu'minai suna ganin dacewar waɗannan mutanen masu kokarin fitar da wasu daga cuta ila nafi zuwa amfani. Wa min az-zulumat, da kokarin fitar da mutane daga duhu ila nur zuwa haske. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqq, wato suna yi wa junansu wasiya bil haqqi da gaskiya wa tawasau bis sabr suna yi wa junansu wasiya da hakuri haka wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya yaba kuma da Allah ya rantsuwa yace wal asr na rantsa da zamani innal insana lafi khusr lalle mutun yana cikin hasara sai Allah ya nuna waɗanda ba sa cikin hasara illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr Allah yace waɗanda ba sa cikin hasara a rayuwarsu ta duniya sune waɗanda suka yi imani suke aiki na kware suke gaya wa junansu gaskiya kuma suke hakuri wajen gaya wa junansu gaskiya wannan su kadai ne ba su yi hasara ba da haka wanda yake kokarin wayar da kan wani koda zai gaya min magana mai zafi saboda bai fahimta ba zai jure yayi hakuri akan haka shine wa'azantarwa shine fadakarwa wa qala luqman luqmanul hakim yace ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur yace ya bunayya ya kai dana aqimis salata ka tsaida sallah wa'mur bil ma'ruf ka zama cikin masu umarni da kyakkyawa wanha 'anil munkar ka kuma dinga hana munkari wasbir ala ma asabaka ya hakuri akan abin da zai same ka dan duk wanda yace zai yi umarni da kyakkyawa zai hana munkari to yayi hakuri za a zage shi ko a Facebook ko a Twitter ko a ina cikin kafofin ainihin wato sadarwa na zamani a yanzu za a zage shi a fili za a aibata shi za a ci mutuncin sa za a cutar da shi za a raba shi da sana'arsa za a ma raba shi da rayuwarsa wannan shine abin da annaba suka yi ta fama da shi saboda dan adam abokin adawar abin da ya jahilta al insanu aduu ma jahila haka suka ce mutum yana matukar adawa da abin da ya jahilta shi sa annaba suka fi kowa hakuri har sai an gane su in aka gane kuma za a ga waɗanda suka gane sai dai a kashe su kuma ba sa komawa da baya kan mutum ka ganar da shi ne akwai wahala amma ran da Allah ya yi maka muwafaka ka datar da shi Allah ya yi muwafaka ya gane shikenan ka gama da matsalarsa amma dai ka dauka zaka ja hankalin mutane su yi abin da ya kamata ka kuma yi kokarin tsawatar da su ga barin abin da bai dace ba kuma ka dauka yabo ne zai dinga fitowa daga bakunan mutane kayo da kanka sai ka yi hakuri da duk abin da zai biyo baya haka Luqman ya gaya wa ɗansa yace kai dai ka zama mai tsayi da sallah ka yi kokari kuma kana kokarin mayar da wasu su ma su zama masu sallah kuma waɗanda suke wasa da sallah ka dinga tsawatar da su ka dinga umarni da kyakkyawa ka kuma hana munkari amma fa kai hakuri da abin da zai same ka zaka ji zagi zaka ji aibatawa zaka ji batanci zaka ji komai wasbir ala ma asabak shi yasa a waccan ayar da muka gama ta wal asr Allah ya ce wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr kai ka zamanto mutumin kirki ka kuma yi aiki da mutum da kirki da nagartar ka kuma yi kokarin mai da mutane su zama nagartattu wannan aiki ne babban aiki da in kai shi gagarumin lada zaka samu kai aiki irin na annabawa to amma kai ka san annabawa dai sun sha wahala su saboda gurgurdan yanda kace zaka yi wannan to gurgurdan yanda kai ma zaka sha wahala irin ta zamanin ka da ka yi hakuri da wannan inna zalika min azmil umur Allah ta'ala yake ba mu labari Luqman yace wa dansa lalle ka sani hakan yana daga cikin muhimman al'amura ka zama mai umarni da kyakkyawa ka zama mai hana munkari ka kuma yi hakuri da abin da zai biyo baya wannan yana daga cikin muhimman al'amura suratul Luqman aya ta 17 fa hadhihi al-aya wannan aya mithlu suratil asr kamar irin suratul asr da take tamaman 100% an ya amura al-insanu bil ma'ruf shine mutun ya dinga umarni da ayi alheri ayi daidai wayanha 'anil munkar kuma ya dinga hana munkari ina ga ya ma a wannan lokacin da muke rayuwa wallahi ba karba abu bane mai sauki wala Allah shi yasa saboda rauni irin namu kowa ya zabi kawai ya shiru sai dai mun hadu mu biyu kawai mai ta wallahi ba mutane ba kirki wallahi mutane ba sa kyauta yanzu an ya dace abu kaza da yanzu kaman suwa na abin da sai dai a yi ta wannan amma wani yunkuri zamu mu wayan musu da kai wani yunkuri zamu mu ga mun dakile sun daina ba a yi bai ko a ma'aikata ne yanzu kai kaje kace sai an daina cin hanci sai an daina kaza sai an yi abin da yake na ka'idar gwamnati abin da yake na doka an yi shi kai karamin aiki ne wannan a kasuwa kace kai duk wani kasuwanci wanda yake haramun ba za ka yi ba kuma za ka yi ta jan hankalin yan kasuwa yan uwanka su zamanto suna cin halal ɗinsu a dinga wayar da kan mutane akan muhimmancin cin halal da irin yanda haram take lalata dan adam ta lalata dukiyar da yake juya na gaya maka aikin yana a ta ko ina. To wani a gidansa ma baya kuma har ma yaban saki aje zaka ji mata suna ai shi ba ruwan sa wai sai ya dauka yabo ne ba ruwanka a ce ba ruwanka ka dauka ma yabo ne ke baban ku baya kaza ai shi ba yanzu in ma ko a gaban sa muka ba abin da zai ce ai da haka shi sai aka sai ya dauka ba abin da zai ce din nan kaman wai lafiya ce wata za ta ji wata har zaka ji tana ce ai miji na lafiyayye ne wallahi ba abin da shi yanzu a nan sai ai kaza ai kaza wallahi ya daga kai ya kalla ma ba zai kalla ba balle ya magana in yaje wa Allah madaukakin sarki haka zai sha mamaki zai yi annadama alama fata abubuwa gidan mutum da ya tabarbare kowa yana abin da ya ga dama kuma yana ganin shi hakan yabo ne an gane ko ai as-sabru fi ghayri mahallihi jafa'un haka wani yace hakuri ba a mahallinsa ba jafa'i ne garka dauka hakuri ne inda ya kamata a tsawata a tsawata inda ya kamata a lallaba a lallaba haka ake shi yasa aka ce man ra'a minkum munkara ina fata an gane an ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa yasbira idha nalahu shay'un fi sabili dhalik mutun ya zamto yana umarni da kyakkyawa yana hana munkari ya kuma dinga hakuri akan abinda zai same shi fi sabili dhalika ta dalilin haka li'annahu fi sabilillah domin ya sani wannan aikin da yake yana yin aiki ne na Allah wa ma yanaluhu muhtasabun duk abin da ya same shi sakamakon wayar da kan mutane da jan hankalin su zama mutanen kirki da kuma hana su su zama mutanen banza to duk abin da zai same shi na zagi ko cin mutunci ko batanci ko duk abin da zai faru muhtasabun lahu indallah zai samu lada a wajen Allah wa ma'lumun anna kathira minan nas yathqulu alaihim ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar وينالهم وينالوهم بالكلام عليهم ومعلوم wannan abu ne sananne kowa ya sani anna kathira minan nas da yawa daga cikin mutane yasqulu alaihim ahlul amr bil ma'ruf masu umarni da kyakkyawa suna takura musu da yawa mutane sun dabi'ar dan adam ya fi so a bashi ya lalace in ka lura da dabi'ar dan adam haka ce yake me yasa Allah ta'ala yake ta aiko annabawa duk annabawan da Allah ya aiko so ake a gyara dan adam ya zama mutum amma in ka kyale dan adam a dabi'arsa shi yafi son yayi shirme yafi son ya lalace da haka za ka din aka ce ga masu umarni da kikkiawa yanzu dan yunkurin nan da hizba take yi kwanan nan ba ka jin surutu ka shiga social media kaji yanda ake ta zazzage su waɗanda suke dauki nauyin hakan suke ta kaza saboda umarni da kikkiawa da hana munkari abu ne da mutane yana damun su ba sa so والنهي عن المنكر وينالونهم بالكلام عليهم كما zaka ga suna cin mutuncin su da maganganu akan wa'anda suke umarni da kyakkyawa da hana munkari walgibati da wato gulmar su wannan mimati da annamimanci wasabbihim da zagin su washatmihim da bacin su fayasbiruna ala zalik to su kuma masu umarni da kyakkyawan su ake su yi juriya su yi hakuri akan haka yawa su yi ta hakuri akan haka لأنهم في سبيل الله domin suna cikin hanyar Allah ne suna cikin tafarkin Allah wa fi da'atillahi suna cikin yin da'a ga Allah wa fi inqazi ikhwanihim kuma wallahi ba karamin aiki suke suna kokarin tsamo yan uwansu ne daga halaka laysa minan nasihati an tatruka ikhwanaka ala taqsir fil ibada baya daga cikin nasiha dan uwa ka kyale yan uwanka suna da wato tasgaro da gazawa wajen ibada ba daidai bane ya kamata ka taimake su ka karfafi gwiwar su wal khalal fi amril munkar kuma suna da ainihin wato sakaci wajen umar wajen fi amril munkar cikin al'amarin da ya shafi munkari wa anta taqdiru ala nasihatihim kuma alhalin kana da ikon da zaka yi musu nasiha wa tanbihihim da jan hankalin su wa tawjihihim da fuskantar da su hadha min at-taqsir fi haqqihim wannan yana daga cikin gazawa a cikin haƙƙin su wa anta turidu lahum alkhaira alhalin kai ana so ka so musu alkhairi wa turidu lahum an-naja kuma kai kamata yake dinga kaunatar musu da so musu an-naja ta tsira da kubuta wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yace la yu'minu ahadukum dayan ku bai imani ba zai zama mai imani ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so ma kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum, dayan ku ba zai zama mai imani ba. In yana so ya zama mai imani har sai ya so wa ƴan uwansa musulmi, ba wai sai ƴan gidansu ba, ba sai ƴan family dinsu ba, ba sai wanda alaka ta hada su ba, musulmi gaba ɗaya ya zama to yana so wa ƴan uwansa musulmi irin abin da yake so wa kansa. Wannan hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi, hadisi na 13, Imam Muslim hadisi na 45, hadisin Anas ibn Malik, Allah ya kara masa yadda. Fa idza kunta tuhibbu li nafsika al-khaira, idan har da gaske ne kana so wa kanka alheri, wa tuhibbu an-najata, kuma kana son ka kubuta a gaban Allah ranar tashin al-kiyama, falyakun aidan akhuka mithla nafsika fi hadha, to kai kokari dan uwanka ya zama kamar kai akan haka, kai kokari. Anta ta'amuruhu, kai ka dinga umartarsa, wa tansahuhu, ka dinga masa nasiha, lakin bi dariqatin lati arshada ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ta hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu. Fi hadha alhadith, a cikin wannan hadithin, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, duk wanda yaga ana ba daidai ba ya hana da hannunsa in yana da iko. Ana maimaita maka bi yadihi din nan sai in kana da iko. Ba a so ka hana munkari wani munkarin da yafi wanda ake yi girma ya faru. So saboda haka ba ka da karfin da zaka hana da karfi, to in akwai wata hukuma ko wata jama'a ma abociyar karfi da in ka je ka gaya musu ko ka hada kai da su za a iya hana da karfi, to sai ka je karka tunkari abin kai kadai. Lalle ka hana munkarin da hannu, in abin adakatarwa ne a dakatar, in abin dakilewa ne a dakile. Akwai munkarin da fa kawai ka hana shi ya gaba, ma kai kokari ka hana shi kawai ya gaba. Wani munkarin za ka ga ba za ka iya hana shi ba, amma za ka iya sa full stop daga inda ake, ta yanda ba ya yaki gaba, duk da ba za ka iya jawo shi ya yi baya ba, amma ka tsaya kar ya wuce nan. Shi ma wannan hana munkari, kai kokari, kai kokari. Sannan in za ka iya rage guda ɗaya cikin ɗari, karka ce to ai ni ba zan iya hana ba, wannan ƙwaya ɗayan da za ka iya hanawa cikin ɗari, Allah zai gode maka akan haka. Sai ka hana wannan ƙwaya ɗayan, duk da gashi 99 kana ta kallonsa, kai ma kana kallo, amma abin yana ƙona ka a zuciya, amma ba ka iya yi ba. Iya wanda ka iya yi ɗaya cikin ɗarin nan ka hana, ka yi ƙoƙari. Ana nan wani in Allah ya kawo wanda shi kuma ya fi ka damar, shi ma sai ya hana biyu ko uku. A haka wani lokaci sai a sai a sai mu sai kaga an hana gaba daya. Hadithin Muslim hadithi na 78, in kana yastati wa an yughayyira bi yadi, in zai iya hana munkari da hannu to sai ya hana, ka waliyil amr, kaman shugaba yana da wannan, aw man fawadahu waliyul amr, ko kuma wanda shugaba ya dora masa lil inkari bil yadi, ya dora masa hana munkari da hannu, ka rijalil hizba, ka gani ko mallam yace kaman ƴan hizba, ka ji sunan su ma ya fito a karatu baro baro, ka rijalil hizba kaman ƴan hizba. Yanzu ka gwamna ba shi bane yake zuwa ya hana munkari da kansa, amma ya dora wannan aikin a wata hukuma, sunan hizba. To yanzu in suka yi duk abin da suka hana na munkari da yawun gwamna suka hana, shi yasa tunkara su da hana sun zai wahala, saboda da karfin gwamnati suke aiki, da jami'an gwamnati suke aiki, da motocin gwamnati suke aiki, da kayan aiki na gwamnati duk da su suke, kuma da yawun gwamnati. Ina fata an gane. Da haka ko dai shugaban shi da kansa ya jagoranci operation na hana wani munkari da kansa, ko ya shugabantar da wasu cikin jami'an sai ce su je su hana. Fa innahu yughayyiruhu bi yadi, yanzu gwamna zuwa zai ce wai ga wasu can suna shaye-shaye a kira limamin Kano ya je musu wa'azi, sai a tura ƴan hizba a ce ga wani guri can ana badala kawai ku je, ai ba magana jin wa'azi yake magana, kawai ƴan hizba za a tura su je su drum miki a gurin kawai su hana. An gane ko? Yawwa, ga ƴaƴanka ko matarka tana ba daidai ba, ka hana ta kawai, shine biye da hidin ai. Wannan yana daga cikin ikon da Allah ta'ala ya baka, kuma ya gaya maka kai ne shugaba. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i, kenan ba ta aiki? Ko kuma kullukum ra'in, ya zaka yi da ita? An ce war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati,
ta zo da waya, waye bata from nowhere, a karba waya a fasa ta kawai, shikenan kawai, ba wai ba wai wa'azi zake mutu, yanzu ki ji tsoran Allah. Nana Maryam tana cikin kulawa Annabi Zakariya da tarbiya da komai, amma ya ganta da wani abu karama ce Allah ta'ala, sai yazo in yazo kawo mata abinci sai tarar da abinci a gurin ta, amma bai fasa tambaya ta ba anna laki haza, sai kai yarka ita kuma na nawa ce ce da za ka ganta da waya, ka ganta da leshi, ka ganta da atamfa, ka ganta da kudin kashewa, tana tafsiye sai kuma ba mai tambaya ta a gidan, kai ka san wasu za su sha duka. Allah ya baka amana kai wasarere da ita, wajibi ne ka dinga tambaya, ka dinga bincika iyalinka, dinga karɓar waya ƴaƴanka kana duba me suke ciki, karka ce kai ba dan zamani bane, to in ba dan zamani bane kai sai ka iya wajibinka, ko ka nemi wani wanda yake masani ko wansu ya dinga kula. Wani baya zuwa ko ina ba, ko ina ya iskance ba, gidanka ya iskance saboda waya. Akwai wanda ba inda yake zuwa wajen iskance, a gida cikin daki kawai zama dan iska, ko ta zama shashasha, ta zama yanda ta zama, saboda rashin kulawa irin ta iyaye da bawa yara wayoyi manya, a dinga sawa yaro data waye da sunan zai assignment ko ana bashi aiki a makaranta. Wannan abin da suke a makaranta shine wannan shine muhimmin abin da suke yi da waya. So kaga dole ne mutun ya dinga mutawa. To bayan ka ma hamma taka, ya kamata ka dinga sanin wayar da take meye a cikin wayar da sauransu. Amma ita ba ta da ikon ta duba wayar ka, dan kar wata ta ce to kaji ba ta da iko, kai ne aka ce ka kula da ita, ba ita aka ce ta sa maka ido ba. Ina fata an gane. Wa yuzilul munkara, ya hana wannan munkarin bi yadihi, da hannunsa. Wa kadhalika sahibul bait, kaji ba, haka ma mai gida, lahul yadu, yana da ƙarfi alaman fi baiti ga duk wanda ke gidan, sai dai in ya yarda cewa an masa ku a gidan, to wannan kuma kaga shikenan. In ya yarda an masa ku, baya iya ciyar da gidansa, baya iya daukan dawainiyar gidan, 50-50 ake ta kawo ya kawo, a to kaga yanzu man la yamliku ta'am la yamliku alqarar, tunda ya yarda cewa yanzu yayi saranda, ba komai zai iya dauka ba na dawainiyar ƴaƴansa da matarsa, da haka ita ce take karumu da ƴan sanawoyi ta kawo, shi ma ya dan kara, a to kaga anan fawa ta sukuce, ba ko ina zai tsawata ba a ji. Amma duk wanda ya dauki responsibility din da Allah ya dora masa matsayinsa na magidanci, yana kula daidai ikonsa, ba a ce kai abin da yafi karfinka ba kana yi, to wajibi ne duk wanda ke karkashin ka ya bi umarninka kuma ya saurare ka. Da haka duk magidanci shi ma yana da wannan ga waɗanda suke karkashin sa. Yugayyirul munkara biyadi, shi ma zai hana munkari ne fa da ƙarfi da hannunsa, fi baiti ya gidansa. Da haka kaga iyaye ba wa'azi za su yi ba. In dai ana munkari a gidanka, to da ƙarfi zaka hana. Li'annahu ra'in ala ahli baitihi, domin shi mai kiwo ne ga ƴan gidansa. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, kuma za a tambaye shi game da wannan kiwo da aka bashi ranar tashin alkiyama. Wa qad qala Allah ta'ala, kuma Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku anfusakum, ku tsare kawunanku, wa ahlikum, da iyalanku, naran, daga wata irin wuta. Aka maganar ka je ranar tashin alkiyama ka tsallake siradi, matarka gata can tana cikin wani yanayi da ƴaƴanka, wallahi sai kai bayani, wallahi sai kai bayani, ya akai kai ka tsallake su kuma ba su tsallake ba. In ba sakacinka bane, ka sauke wajibinka, ka yi duk abin da ya kamata, to shikenan sai ka wuce. Amma Allah ta'ala ce, ku anfusakum wa ahlikum nara, ku tsare kanku duk yanda za ku yi, kar ku shiga wuta ku yi. Sannan duk yanda za ka yi kan matarka ta shiga wuta sai ka yi, duk yanda za a yi ƴaƴanka tun daga na farko har ɗan autansu, kar wanda ya zama rabon wuta, to ka yi wannan ƙoƙarin ta hanyar wayar musu da kai, sa su a makarantu masu kyau da ake koyar da tarbiya, ake koyar da addini da aƙida mai kyau. Tsayawa tsayin daka wajen kula da matsalolinsu da rayuwarsu ta yau da kullum, tsayawa tsayin daka ka tabbatar da cewa me ke shiga gidanka, me ke fita. Ka zamto ka shiga cikin harkar gidanka, ka inda na'in kana kula gurgudan iko, kuma kana tashi cikin dare kana addu'ar Allah ta'ala ya taya ka. Allah ta'ala ya riga ya kira masu imani, ya ce su tsare kansu da iyalansu daga wata irin wuta, wa quduhan nasu wal hijara, wanda makamashin wannan wuta mutane ne da duwatsu. Suratul Tahrim aya ta 6, fa anta mukallafun bi ahli baitika, dan haka akara makallahu, an dora maka nauyin mutanen gidanka. mukallafun kai dinnan mukallafi ne an dora maka nauyin wa bi ahli baitika iyalanka matanka yayanka duk an kallafa maka kula da su amma idza lam yakul laka yadun lokaci yayi
to sai mun zo daidai gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك